إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Al-Lit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 29 ga watan Jumada al-Akhirah jira 1445 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 1 2024 miladiya don ci gaba da karatun na waiwaye adan tafiya wanda muka saba gabatarwa a kowane mako ranan litinin da alhamis yau ranan alhamis muna karatu a cikin littafin aqida littafin da muke karatu a halin yanzu shine littafin lumatul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad mudaffar muwaffaquddin ibn qudama alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 7 a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi a darasin mu na karshe mun tsaya karshen maganar Imam al-Auza'i ne ko wani daga cikin tabi'ut tabi'in mun tsaya daga kan maganar Imam al-Auza'i wanda yake wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i الأوزائي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول كيركو دا تفرك مقباتا كبساو مقباتا السلف الصالح وإن رفضك الناس كودكو متانسين فتليدك سنواتيدك وإياك وآراء الرجال كشيد كدر أيك مذاجه wa in zakharfuhu laka bil qawli koda ko sun kawata maka shi da maganganu ina jin wannan gabar muka tsaya yau zamu tashi qawlul imam al nan ya rubuta al adrami fi hadha al bab wato wanda yace wa qala muhammad bin abdurrahman al adrami ko shi ma haka yake a rubuce anaku وقال محمد بن عبد الرحمن الأضرمي لرجل تكلم ببدعة تشيونا محمد بن عبد الرحمن الأضرمي دا ابن قدامة يا أنبتا معلمي سنبددقي أكم وانيني وانا متما وأتشكل لتتفيد دامان تاريه sun ambaci asalin sunansa Abu Abdurrahman ba Ibn Abdurrahman ba Abu Abdurrahman alkunyar sa ce Abu Abdurrahman sunansa Abdullah ibn Muhammad kenan ba shine Muhammad din ba babansa ne Muhammad shi sunansa Abdullah ana masa alkunya da Abu Abdurrahman sunansa Abdullah ibn Muhammad bin Ishaq nan mallan ya ce al-Adrami wasu suka ce a'a al-azrami da zalim dalin din nan tana da dugo wasu ma suka ce a'a al-azrami alif din nan kai mata madda sannan zalim din kai mata fataha sai ka dore rawun al-azrami suka ce daga garin azar daga garin azar ne kenan al-azrami haka asalin sunan yake wanda suka ce malami ne malamai sun ambace shi malamin Imam an-Nasa'i ne Imam an-Nasa'i yana daga cikin ashabul kutub as-sitta din nan malamin Imam an-Nasa'i ne da Abu Dawud ma'ana Abu Dawud mai littafin sunan ne Abi Dawud da Imam An-Nasa'i mai littafin Sunanun Nasa'i almajiransa ne suna daga cikin almajiransa yayi ruwayar hadisai malamin hadisi ne yayi ruwayar hadisai daga Waqi' da kuma Ibn Uyayna da Ibn Mahdi da wasu su wanda kuma malaman hadisi sun wasaka shi kamar Abu Hatim ya ce siqa ne haka Imam An-Nasa'i shi ma ya ce siqa ne in ka duba Tahdhibul Kamal juz'i na 6 shafi na 4 da kuma shafi na 5 sun yi bayani akan tarjuman sa da wasu daga cikin malamai to anan wato malam ya kira shi da al-adarmi amma sunan sa al-adar al-adar wato ko muka ce me al-azarmi na ya kira shi al-adrami amma sunan sa al-adarmi to shi wannan mutumin Allah ya ji kanshi da rahama qala li rajulin takallama bi bid'atin ya ce wa wani mutum da yayi magana da wata bid'a to yana munazara da shi ne a lokacin yana munazara da shi ne a gaban khalifa khalifa al-wasiq al-wasiq billah ibn al-mu'tasim khalifa al-wasiq billah dan gidan al-mu'tasim billah khalifofin daular abbasiya to suna munazara saboda a lokacin sarki ma'mun ma'mun ya'yan da shi da amin akwai al-amin akwai al-ma'mun ya'yan sarki harun ar-rashid ne harun ar-rashid wani adalin sarki da aka yi a daular abbasiya harun ar-rashid yana da babban tarihi a cikin wannan daula ya taimaki sunna ya taimaki malaman sunna to yana da ƴaƴa guda biyu al-aminu da kuma al-ma'mun ma'mun shine yayan al-aminu shine karaman to sai ya bar wasiya mai yadda suke bari ko in sarki kafi ya mutu yana nada dan galadima ake ce masa ko menene da Hausa wanda mai jiran gado maimakon ya nada yayan sai ya nada kani sai ya nada kani to bayan rasuwarsa sai al-aminu ya hau wanda shine kanin al-ma'mun shi kuma al-ma'mun yana cin yankin Khurasan to sai suka yi ta samun matsala har karshe shi ma'mun din ya zo ya yake shi har aka samu wasu daga cikin abin nan magoya bayan ma'mun din sun kashe shi sun kashe sarkin sai shi ma'mun din ya jagoranci sarauta to shi a lokacinsa ne ya bawa wato wa'innan littattafai na falsafa a shigo da su a yi ta tarjuma su da larabci aka ba wa ahlul kalam mu'tazila dama suka kusanto masarauta suka gurbata tunanin masarautar to sai zama shi ma ya rungumi wannan aqida ta mu'tazilanci aqidar da'awar cewa alqur'ani halitta ne kun gane ko to sai wannan bid'a ta bayyana ta khalqul qur'an cewa qur'ani halitta ne tare da tasirin yan bid'a a zamanin shi ma'mun shi ma'mun din kuma sai ya rungumi wannan aqida wanda bayan ita ma ya rungumi wasu aqidu da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin wannan tunda shine sarki kuma ana cila sawu mutane sai sun bi to amma mafi hadari daga ciki shine fitinar cewa alqur'ani halitta ne da kuma azabtar da manya-manyan malamai da ma kashe wasu daga cikin su idan sun ki yadda su amsa wannan aqidar sun ki yadda su goyi bayan wannan aqidar wasu aka kashe su irin su ibn nuh duka a wannan mihna suka mutu wasu kuma suka yi ta taqiya wasu kuma suka wafaka da harshe ba tare da zuciyansu ta gamsu ba irin su ibn ma'in mun gane su ahmad bin hanbal sune suka turji amma kuma sun sha wahala sun sha duka da dauri sun sha wahala to a zamanin sa a wannan zamanin to sai aka zo da wani daccizo wanda malam yake ishara zuwa gare shi anan ya manyanta wanda Imam Az-Zahabi a cikin Sirr Alamin Nubala ya ambaci wannan a juz'i na 10 shafi na 307 zuwa shafi na 310 da ya kawo kissar amma bai ambaci sunan daccizon ba yace dai wani shehun min Azna ya kira sunan garin Azna amma asalin sunan garin su Azarn ba Azna ba to wannan daccizon sai aka shigo da shi wajen Al-Wasiq Billah lokacin shi ma'mun din ya rasu ya abannan dan sa al-mu'tasim billahi ya hau ya ci gaba da yada wannan aqida shi ma ya rasu shi ma wato abin nan shi ma kuma wato ainihin dan sa alwasiqu billahi shi ma ya hau shi ma kuma ya ci gaba da yada wannan aqidar to sai zama a zamanin alwasiqu billahi ne aka yi wannan munazara da malan zai ambata ana bayan ma'amun ya wuce almu'tasim billahi ya wuce alwasiqu billahi ya kama ina ganin alwasiqu billahi kanin mu'tasim din ne ko dan sa ne na manta to a lokacin alwasiqu billahi ne aka samu wannan jarabawa to akwai wani ra'sul fitna wanda ake kiransa Ahmad bin Abi Duat shine wanda yazo ya zama shine kaman malamin fada wanda ya cutar da mutane da dama bayan Bishr al-Marisi sai shi wannan ya biyo bayan sa Ahmad bin Abi Duat ya cutar da mutane ta hanyar dora su akan wannan kafirci da kuma tilas zasu sai sun karba ba karba ba ko a kashe mutum ko a daure shi ko a azabtar da shi to a lokacin ne aka zo da wannan daccizon sai yayi munazara da shi wannan Ahmad bin Abi Duat kin a gaban sarki alwasiqu billah to wannan munazaran da ta gudana doguwar munazara ce ita ce malai ya gutsuro wani bangare nata anan yana son zai mana bayani akai kun gane wannan shine ce qala li rajulin takallama bi bid'ati to shi wannan daccizon al'azarmi sai ya ce wa wani mutum shi mutumin shine Ahmad bin Abi Duat lokacin da yayi magana da wata bid'a da shi wannan dan bid'a ne ra'sul fitna lokacin yana gurin alwasiqu billah domin a lokacin an ci da sawa musulmi sai sun rungumi wannan aqidar fitina ta fadar cewa alqur'ani halitta ne bayan wucewar ma'amun shi almu'tasim ashe dan uwan ma'amun ne kun gane ko almu'tasim shine dan uwan ma'amun ba dan sa bane almu'tasim billah dan uwan ma'amun ma'amun da ma'amun din ya rasu sai dan uwan sa almu'tasim billah ya hau gurin sa to shi alwasiqu shine dan almu'tasim yawa alwasiqu billah shine dan almu'tasim billah to a lokacin sa ne wannan ya faru to ba a dai fita daga wannan fitinar ba dan a lokacin alwasiqu an dan samu sassauci Ahmad bin Hanbal an sake shi amma an hana shi yayi magana da mutane tun daga aka yi tunda lokacin da aka masa azabtar da shi aka yi menene to a lokacin su sai aka sake shi to sai ya koma gidansa har ma aka ce ya bar maganin Baghdad gaba daya ya koma wani waje ya je can ya zauna zaka dai ya zama bai karantarwa bai koyarwa shi Ahmad bin Hanbal an sake shi amma kamar yana kusanta lara ne baya ba wani motsi da yake yi sai lokacin almutawakkil billah wanda ya biyo bayan alwasiqu billah almutawakkil billah to shine wanda ya rungumi sunna ya goyi bayan sunna da malaman sunna ya taimaki bid'a ya kuma rusa bid'a ina fata mun fahimta to a lokacin ne sai Ahmad bin Hanbal aka sake su ya rusa bid'a ya taimaki sunna yawa da zana yi kuskure ko yawa ya rusa bid'a ya taimaki sunna to a lokacin sa ne su Ahmad bin Hanbal aka sake su suka ci gaba da da'awa suka ci gaba da yada sunna bayan shekaru sun ja an tsuwa Allah ya saka musu da alkhairi bisa duriyar da suka yi domin tabbatar mana da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a lokacin ne ake wannan munazara wada'an nasa ilaiha lokacin da mutumin yayi furuci da bid'a ta halittar qur'ani cewa alqur'ani halitta ne wada'an nasa ilaiha kuma ya kira mutane zuwa gare ta aka tilasta mutane dole sai sun bi wannan bid'a sai ka an zo sai an jarraba ka dama wanda wannan bid'a ta gwada mutum da jarraba shi asalin bid'a ce ta khawarij su aka sani da wannan bid'a za su tare ka su yi maka tambayoyi in ka faɗi abin da ya dace da bid'ar su ta khawarijanci su kyale ka in ka faɗi sabanin yadda suke so su kashe ka kun gane lokacin su kuma ƴan shi'a suka karba daga hannunsu su kuma mu'tazilawa suka karba daga wajen ƴan shi'a yanzu zaka samu akwai wasu da suke amfani da ita a yau suna kiran kansu salafiyya amma kuma suna yin bin irin wannan. Za a tambaye ka game da me zaka ce game da wani, kana cewa malami ne ko ahlus sunna ne, sai a ce to shikenan mun gane ka kai dan bid'a ne. To kaga asalin wannan bid'a ce ta ma gwada mutum, ka ce kai mun mutum tambaya me matsayin ka game da wani, sai a tambaye ka game da wani malami da su a wajen su suna ganin ba malamin sunna bane ko suna ganin dan bid'a ne. To idan sun ji kai be shi, sai su ce to shikenan kai ma ka zama dan bid'a. Idan kuma sun ga ka zarge shi ko kuma kai kaza, to shikenan wannan namu. Asali wannan bid'ar wancan lokaci ta samu asali. Sai a kira mutum a tambaye shi me zaka ce game da Alkur'ani. In ka ce maganan Allah ne, to halitta ne ko ba halitta bane? In ka ce halitta ne, to ka tsira. In ka ce ba halitta bane kuma shikenan, sai a yi ta'azabtar da mutum. To sai wannan dattijon ya tambaye shi, yace hal alima ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali aw lam ya'lamuha? Shin wannan bid'a ta ka da ka zo mana da ita cewa Alkur'ani halitta ne, shin manzon Allah ya san da wannan bid'a, da Abubakar da Umar da Usman da Ali aw lam ya'lamuha? Ko kuma ba su san da wannan bid'ar ta ka ba, ba su san da wannan maganar ta ka ba? Manzon Allah ya san da ita? Halifofinsa Abubakar, Umar, Usman, Ali sun san da ita ko ba su sani ba? Faƙala, sai wannan ɗan bid'ar ya ce lam ya'lamuha, ba su san da wannan bid'ar, mana ba su san da wannan maganar ba. Dan shi a wajensa ba bid'a ba ce daidai ne, haka ba zai ce bid'a ba, ba su san da wannan maganar ba. Tambaya su yi akan wannan mazhabar da kake bi, wanda shi ne cewa Alkur'ani halitta ne. Annabi ya san da wannan mazhabar? Abubakar ya sani, Umar, Usman, Ali ko ba su sani ba? To ɗayan biyu ne. Idan yace ba su san, yace ba su sani ba, to kaga ya sifata manzon Allah da sahabban manzon Allah da me? Da jahilci. In kuma yace sun sani amma ba su bayyana wa mutane ba, nan ma ya zarge su cewa sun ɓoye ilimi. Kuma kaga duk cikin biyun duk wanda ya faɗa kuskure ne, kuma dole amsar ɗayan biyu ne. In yace ba su sani ba, ya zarge su da jahilci, kenan su sun jahilci abinda kai yanzu ka sani. In kuma yace a sun sani, to me yasa ba su faɗa ba? Sun ɓoye ilimi kenan. Kun gane har inda malaman sunna suke da hikima. To sai yace lam ya'lamuha, sai ya ɗauki wannan na farko, yace ba su san da wannan bid'ar ba. Qala, sai shi malamin yace fa shay'un lam ya'lamhu ha'ula'i, yace fa shay'un lam ya'lamhu ha'ula'i a alimtahu anta, yace to abinda wa'innan mutanen ba su san shi ba, shin kai ka san shi? Ma'ana kai ne ka san shi? Su wa'innan kace ba su sani ba, kuma wani abu ne da kake cewa addini ne, aqida ne, saboda muhimmancin su har kana tilasta mutane sai sun bi, har ma ana kashe mutane akai, ana azabtar da su akai saboda muhimmancin sa da wajibcin sa, wanda kin bin sa ku a wajen ku ridda ne. Mutum ya cancanci a kashe shi in bai bi ba ya zama kafiri, kuma annabi bai san da shi ba? Abubakar, Usman, Abubakar, Umar, Usman, Ali ba su san da shi ba? Sai yanzu kai ne ka san shi? Akwai abin mamaki ko babu? Abinda za a ce ya kai wannan matsayin a addini har a kashe mutane saboda shi, saboda kasancewarsa wajibi, wanda duk bai bi shi ba ma ya kafirta, jininsa ya halatta, kuma ka ce manzo Allah bai san shi ba. Abubakar, Usman, Ali, Umar, Abubakar, Umar, Usman, Ali duk ba su san shi ba, sai kai ne ka san shi? Kun gane hikimar wannan da cizon? Kai ne yanzu ka san shi? Kai ne ka zo da abinda manzon Allah bai sani ba? Kai ne ka zo da abinda halifofin manzon Allah ba su sani ba, wanda kuma ya zama dole abi, wanda duk bai ba kuma ya kafurta, kuma manzon Allah bai san da shi ba? Mutumin sai ya tsorata. Qala ar-rajulu, sai mutumin yace fa inni aqulu qad alamuha, qad alimuha, to na canza shawara. Kaji dan bid'a, dama haka yake da sulla sulla. Ku riƙa lura da ɗan bid'a nan yana magana da su, da sun ga ka tare su sanan sai su yi nan kaman kurege su, kana tare nan sai bulla can, sai ya dawo yace to na canza magana. Qad alimuha, sun san da wannan maganar, sun san da wannan mazhabar. To nan ma dai baka tsira ba, kaga ya tarabi daga maganansa. yayi taraji'i daga maganarsa, yake sun san da bid'a ko kuma sun san da wannan magana. To idan sun san da ita, me yasa ba su bayyana wa mutane ba? Wannan shine abin tambayar. Idan sun san da wannan, me yasa ba su bayyana wa mutane ba? Qala, da haka sai na cizon yace, afa wasi'ahum Allah ya takallamu bihi wala yad'una an-nasa ilayhim al-amlam yasahum, shin zai yi gare su, zai yalwace su Allah ya takallamu bihi duk da sun san shi? Manzo Allah ya sani, kace ya sani ko? Manzo Allah ya sani, Abubakar ya sani, Umar ya sani, Usman, Ali duk sun san da wannan, to amma zai yalwace su su yi shiru bu su yi magana da shi ba? Ya zama ba su taba faɗa ba, tunda ba a ruwaito inda suka faɗa ba. Wala yad'un nasa ilayhi, su yi shiru, ya zama ba su kira mutane zuwa ga wannan ba. Aulam yasa'hum, ko kuma ba zai yalwace su ba, ba zai yi gare su su yi haka ba. Qala bala, nan ya rubuta bal, man qala bala wasi'ahum, yace eh zai yalwace su, zai yalwace su su yi shiru, su yi shiru, zai yi gare su su yi shiru, ya zama ba su yi magana da wannan ba, kuma ba su kira mutane zuwa ga wannan bid'ar ba. Qala, sai yace fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu la yasauka anta, to yanzu abin da ya yalwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi shiru akan sa, bai yi magana akan sa ba, ya yalwaci abin da ya yalwaci khalifofin sa, la yasauka anta, kai ba zai yalwace ka ba. Fa qata ar-rajulu, sai mutumin yayi shiru ba wurin magana. Fa buhita alladhi kafar, wanda ya kafirta shikenan, sai ya dima wuce. Nan take fa qala al-khalifatu, sai khalifa al-wasiq billahi yace wa kana hadiran, yana tsaye ana muhadaran a lokacin, yana zaune ana muhadaran, ana munazaran a gaban sa, ana tattaunawa a gaban sa, sai yace la wassa Allahu ala man lam yasahuma wasi'ahu, kada Allah ya yalwatawa wanda abin da ya yalwace su shi bai yalwace shi ba, Allah ya kuntata masa ko? An gane ko? Duk wanda abin da ya yalwace su shi bai yalwace shi ba, to Allah ya ƙara kuntata masa. Wannan da cizon kaga ya titsiye wannan mulhidin da hujja, ya kunyata shi a gaban khalifa, alhali kuma su ne shi ake ji da shi a cikin amma a cikin malaman fada. Khalifan ma al-wasiq billah, sai da ya i'tirafi da kuskuren wannan mummunan mutumin, sai da ya i'tirafi da wannan, har addu'a yayi, duk wanda wannan bai yalwace shi ba, to kar Allah ya yalwata masa. Mana duk wanda abin da ya yalwaci manzon Allah da sahabbansa shi bai ishe shi ba, to kar Allah ya yalwata masa. Da wassa Allahu ala man lam yasahu ma wasi'ahu, kar Allah ya yalwata wa wanda abin da ya yalwace su shi bai yalwace shi ba. To wasu malamai suna cewa daga nan shi wannan sarkin al-wasiq billah sai ya tuba daga wannan magana, suka ce ya tuba daga wannan magana, duk da wasu mutane suna ganin abu, to akwai abin nan din, amma akwai masu ganin ya tuba, akwai masu ganin yayi nadama akan wannan abin da ya aikata. Amma dai mu abin da ya dame mu anan, wannan dattijan ya kure wannan mulhidin, me yasa? Saboda ya zo da abin da manzon Allah bai zo da shi ba, ya zo da abin da sahabban manzon Allah da khalifofin manzon Allah shiryayyen nan ba su zo da shi ba. Wannan kuma shine abin da dama ake cewa bid'a, ka zo da abin da salaf ba su san da shi ba, wannan shine abin da ake cewa bid'a. To kaga ya tsiye shi da wannan. To kamar yanzu kai ne ka ce wa dan maulidi, wannan maulidin da ka zo da shi, shin manzon Allah ya yi shi, ya san da shi ko bai sani ba? In yace bai sani ba, to kai kafi manzon Allah sani? Kafi Abubakar? Kace san manzon Allah ne? Kafi Abubakar san manzon Allah? Umar, Usman, Ali duk kafi su san manzon Allah? Su Aisha, su Hafsa da Busiba, kafi su san mijin su? In yace a'a, sun san da shi, sun san cewa alkhairi ne, amma Busiba, to me yasa Busiba? Kenan ya yalwace su. To kai dan me abin da ya yalwace su? Kai ba zai yalwace ka ba, inda sun san akwai wani abin bukata a ciki da sun tunda kaga ba su yi ba to kai kai ma baka da bukatar shi baka da bukatar kai tunda su ba su yi ba duk wani dan bid'a da wannan sai kai masa ilzami sai kai masa hujja da wannan in yaje manzo Allah yayi to kawo gurin da yayi wai da sanata wani ma cewa ai Allah yayi maulidi wani dan bid'a da kunni na niji a nan garin a gidan radio yake cewa Allah ba yayi maulidi sai kawo aya ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kaga nan nan Allah yayi maulidi manzo Allah shi ma yayi maulidi yana azumin litina to kai ba ka yi azumi man kai ba ka yi azumi irin yanda kake yayi to duka wannan kama kama ne mara dalili to ibn qudama yace wa hakaza to haka abun yake wannan ta'liqi ne na malam ibn qudama ba maganar malaman bane ko ba maganan wancan mai munazaran bane maganan ibn qudama ce yace wa hakaza to haka abun yake man lam yasa'hu ma wasi'a rasulullahi wa ashabahu والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وصى الله عليه يأتي هكا أبن يكي من لم يسأه ما وصى رسول الله دكو واند أبن دي يلوش من زن الله شيب يلوش شبه دك أبن دي يلوش سهبا من زن الله دا التابعي واند سكا ببايانسو دا كيوش تاوى يلوش على أئمة min ba'dihim wanda suka biyo bayan su idan su yayi wace su ba su da bukatar sa idan shi bai yalwace shi ba ala immatul arba'a wato ala imma min ba'dihim jagorori da suka biyo bayan su yana nufin ala immatul arba'a wanda wato limaman nan guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad irin su yace kuma wato wal a'immatu min ba'dihim irin su Sufyan ath-Thawri Sufyan bin Uyayna da a'immatul hadis wanda suka biyo bayan sahabbai abinda ya yalwace su shi bai yalwace shi ba wal rasikhina fil ilmi da malamai wanda suke kafaffu a cikin ilimi abinda ya zama ya yalwace su shi bai yalwace shi ba min tilawati ayati sifati na karanta ayoyin siffofin Allah wa qira'ati akhbariha da karanta labarin ayoyin labarin da suka zo a cikin ayoyin zan zo yi karin bayani akan wannan wa imrariha kama ja'at da kuma gudanar da ayoyin kamar yanda suka zo ba tare da tawili ko korewa ko kaza ba ya zama wannan bai ishe shi ba bai yalwace shi ba fala wassa Allahu alai to kar Allah ya yalwata masa wannan addu'a ce yake masa Allah ya kuntata masa an gane wannan to nan da yace min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha tilawatu ayati sifat ko kuma qira'atu ayati sifat ina nufin ayati sifat wanda suka zo a qur'ani ayoyin da suke magana akan siffofin Allah irin fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abin da yake yin kama da shi misliya abin da yake yin kwatan daidai da shi wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah shine mai ji mai gani suratul shura aya ta 11 wani gurin yace inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah ba wani abin da yake boyuwa a gare shi a cikin sammai ko a cikin kasai alati imran suratul ali imran aya ta 5 da wani wa'annan daga cikin ayoyi wanda a ciki akwai tabbatar da siffofin Allah na zati as-sifatu zatiyya akwai tabbatarwa Allah as-sifatu zatiyya kamar fuska kamar hannaye wannan ana kiran su sifatu zatiyya da kuma sifatu ma'anawiyya wanda da kuma wadanda suke tabbatarwa Allah a sifatu ma'anawiyya shine kamar al-ilm wal irada wal qudra ilmi da irada da qudra wannan sifat ne ma'anawiyya sannan akwai as-sifat akwai as-sifat al-fadila sifofi da suke nuna su kuma falala kal khalqi wal rizqi wal kalami wal istiwa kamar halitta da arzikta halitta da magana da istiwa'i duk waɗannan suna daga cikin wato siffofi wanda ayoyi suka zo suna magana akan su ya zama wannan bai yarwace shi ba wa qira'ati akhbariha da kuma karatun labarun su akhbar ana nufin asar wato akhbar sune hadisai da suka zo suna bayar da labari akan ayoyi kun gane ko ko kuma asar na magabata da suka zo suna bayar da labari akan me ake nufi da ayoyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran su athar ana kuma kiran su al ahadis ana kuma kiran su as sunna wannan su ne akhbaruha din shine ce wa qira'ati akhbariha kana akhbar na ayati sifat su ne hadisai ingantattu na manzon Allah wanda shi yayi bayanin sifofin da asar na magabata wanda su suka yi bayanin sifofin manzo Allah ya bayyana wa sahabbai wa'annan sifofin ana gudanar da su ne a ma'anan su ba a canza musu ma'ana ba a tawilin ma'anan su kaifiyar ce kadai za a fawwala amma ma'anan su ta larabcin nan wanda aka sani ita za a tabbatar saboda su a zuciyansu suna san cewa wannan sifar ba irin ta halitta bace ba shi Allah laysa kamislihi shay'un ya riga ya kore misliya da wani kinan dan sun ambaci wata sifa ba sa ji a ransu cewa tayi kama da ta Allah shi yasa haka suke gudanar da su yanda suka zo to wa'annan magabatan da mali ya ambata annabi sahabbai da wanda suka biyo bayan su sun karanta wa'annan ayoyin da wa'annan sifofin sun tabbatar da su yanda suka zo ba su yi kokarin tawilin su ba sannan ba su kallafa wa kansu sai sun san kaifiyar yaya sifar take ba shi yasa lokacin ma da aka yi Imam Malik wannan tambayar sai da zufa ya kariyo masa saboda bai taba jin irin wannan tambayar ba magabata ba su san da wannan ba ba sa irin wannan tambayar bai taba jin ta ba sai ranna yace to yace masa wai yaya Allah ya daidaita yaya kaifiya Allah ya ce ya daidaita akan arshi yaya ya daidaita yana son a bayyana masa kaifiya Imam da sun kuyar da kansa sai da zufa ya kariyo masa saboda jin kunyar Allah sannan ya dago kansa ce masa al-istiwa'u ma'lum daidaito sanannen abu ne a luga da an ce daidaito an san daidaito amma wal kaifu mashhul yaya daidaiton Allah yake jahiltaccen abu ne ba wanda ya sani wal imanu bihi wajib imani da hakan kuma wajibi ne tunda shi ya fada was'alu anhu bid'a kuma tambaya akan wannan bid'a ne magabata ba sa yin wannan bid'a ne tambaya akan wannan kaga sai suka shudar da wa'annan ayoyin da hadisan kamar inda suka zo ba su rikitar da kwakwalen su ba tabar sun san ma'anan su domin sun sauka ne da harshen larabci kuma su laraba ne masu fasaha da haka ba su tsaya suna tambayar me ma'anar ba ba su tsaya suna binciken ma'anar ba saboda sun san me ayoyin suke nufi me hadisan suke nufi da haka ba su fito na fito da ma'anonin ba bai fado ma a cikin tunanin su ba cewa akwai tashbihi a cikin ayoyin ko a cikin hadisa bai ma fado a cikin tunanin su ba saboda sun san bambancin da yake tsakanin mahalicci da halitta shi yasa wa'annan magabatan lokacin da Allah ya ce huwa as-sami'ul basir ba su ce al-makhluqu sami'un basir ba ba su ce ai shi ma halitta yana ji yana gani da haka in muka ce Allah sami'un basirun ne ko as-sami'ul basir ne wannan zai lazumta mun yi kamanta Allah da halitta dan haka bari mu kore ko mu yi tawili ba su yi wannan maganan ba ba su faɗi haka ba me yasa saboda sun san cewa siffofin mahalicci sun keɓanta ne a gare shi kadai ba wanda yake tarayya da shi a ciki kun gane wannan saboda faɗin sa laysa kamislihi shay'un haka kuma siffofin halittu su ma siffofin su ne da suka shafe su suka keɓance su dan haka jin halitta ba irin na mahalicci bane ganin halitta ba irin na mahalicci bane shi yasa yace laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir shi yasa ayoyin ba su rikitar da sahabban manzon Allah ba sannan ba su rikitar da malaman ilimi ba wanda suka rayu a karnonin nan guda uku masu falala wanda suka rayu a wayannan qurunul mufaddala din bus ayoyin ayatu sifat ba su rikitar da su ba karanta su suke yi su tabbatar da su kamar yadda suka zo suna masu tabbatar da abinda suka yi nuni zuwa gare shi har sai da yan baya suka biyo baya aka samu wasu ajamawa waɗanda fitran su tana garwaye da bautar gumaka sun cakudu sun rayu akan wasu mazhabobi na kafirai a baya yanzu suka rikide suka shigo musulunci to sai suka fara dirkaniya da abin nan a cikin ayatu sifat sai suka yi ta imaucewa in suka ce hannun Allah sai su ga irin nasu ne sai wannan ya fado musu a cikin zuciya sai su imauce kuma Allah ya ce ba wanda ya kama da shi to sai suka fara kutsawa dan kokarin wai su wanke Allah kare ya kama da halitta wasu suka yi ta ta'tili wasu suka yi ta tashbihi wasu suka yi ta abin nan wasu suka dauki tashbihin ma gaba daya suka tafi akan zahiri wasu kuma suka yi ta tawili amma malaman ilimi ar-rasikhuna fil ilmi su basu bijiro kansu ba basu yi fito na fito da wa'innan ayoyin ba kamar al-a'immatul arba'a dinnan al-a'immatul a'lam duk da cikin su akwai waɗanda suke ajamawa ne akwai a'ajim din cikin magabata wannan asalin su ba larabawa bane amma sai aka samu suna da basira suna da ilimi suna da kafuwa a cikin ilimi kisa su ba basu yi fito na fito da wa'innan ayoyin ba amma waɗanda suka fara tunkarar wa'innan ayoyin suna fito na fito da su su ne wanda fitran su ta cakudu da bautar gumaka kafin su shigo musulunci yan bautar gunki ne tunanin su dama a gurbace yake a gurbace yake da miki na abin nan na kazantar bautar gunki da kazantar kafirci duk akwai a cikin zukatan su to da suka shigo musulunci sai suka dawo suna da'awar suna ganin cewa to dan a tsarkake Allah kar a kamanta shi da halitta to sai suka yi ta kokarin rushe wa'annan ayoyi na sifofi wasu ma suka ce Allah zatun ne mujarradun an sifati bai da sifa ko guda daya kana cewa Allah yana da sifa to kai Allah biyu in ka kara wata sifa to kai Allah uku wannan jahamawa kenan mu'tazilawa su ma suka zo basirun ne bila basar sami'un bila sam alimun bila ilm suka wuce shi asha'irawa su ma suka zo suka tabbatar da sifofi guda bakwai suka kore sauran gaba daya duk wannan daga baya yazo daga me yazo daga baya ibn qudama yace fa bimma jaa min ayati sifat yana daga cikin abin da yazo daga ayoyin sifofi a cikin alqur'ani nan ne yake so yace lokacin da ya kare maka bayanin ya kare bayani akan manhajin salaf yanzu daga nan ya dakatar da kawo maka malamai ya ambaci ibn mas'ud ya ambaci wane ne daga cikin tabi'ai umar ibn abdul aziz ya ambaci imam al-auza'i zai kawo maka wannan munazara kuma da tafawa to zai ya kare maka bayani akan manhajin salaf game da sifofin sunayen Allah da sifofinsa to yanzu sai ya shiga yana kawo maka misalai game da nassoshi da suka zo suna magana akan sifofin Allah nususu sifat wanda suka zo a Qur'ani da sunna to sai ce fa mimma jaa min ayati sifat yana daga cikin abin da yazo daga ayoyin sifofi qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika kuma fuskar ubangijinka zai wanzu suratul rahman ayata 27 to kamar yanda yazo a cikin ayoyin sifofi ayoyin da suke suna bayani akan sifofi daga cikin ayoyin akwai ayoyin da suka zo suna dauke da bayani akan sifar Allah a sifatu zatiya ta fuska kamar wannan ayar wa yabqa wajhu rabbika kuma fuskar ubangijinka zai wanzu a cikin ayar kaga Allah ya sifata kansa da me cewa yana da fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalal wal ikram to a cikin ayar kaga akwai tabbatarwa Allah sifa ta fuska shi Allah shi ya tabbatarwa kansa ba wani ya tabbatar masa ba to salaf da suka karanta wannan ayar haka suka karanta ta in sun zo kuma bayani haka suke cewa wajhu rabbika fuskar ubangijinka basu yi kokarin wato basu yi kokarin fito na fito da wannan ma'anar ba ko su ce bari a canza ma'anar ko a yi tawili ko kaza basu yi wannan ba kuma ayar bata rikitar da su ba dan sun san fuska ce wadda ba irin ta halitta ba haka suka tabbatar da ayar kamar da ta zo to wannan sai ya nuni zuwa ga wajibcin tabbatarwa Allah fuska subhanahu wata'ala. Amma ahlul dalal da suka biyo baya su sai suka ce al murad bil washi azzat, abinda ake nufi da fuskar zatin gaba daya. An gane abinda ake nufi da fuska ana nufin zatin sa gaba daya. Haka in an zo sai a ce wayabqa wajhu rabbika, zatin ubangijinka zai shine wanda zai wanzu. Me yasa kuka ce zati alhali Allah fuska yace? Suka ce li annana law athbatna al wajha lil khaliqi wa huwa mawjudun fil makhluqi la lazima at-tashabuhi lazima at-tashabuhu bayna al khaliqi wal makhluq. Suka ce saboda wai wai idan har muka tabbatar wa mahalicci fuska tare da cewa halitta ma suna da fuska, to wannan zai lazumta mana mu kamanta hal mahalicci da halittarsa. Allah ya tsarkaka daga abin da suke faɗa. Allah ya tsarkaka daga wannan. Naka malamai suka ce ba haka bane, wannan baya lazumta tabbatar wa Allah fuska, baya lazumta kamantacce ni ya da halittarsa. Kun gane wannan? Baya lazumta haka. Allah subhanahu wataala yana da fuskar da ta dace da jalalarsa, wanda ba mu san kaifiyar ta yaya take ba. Shi ma halitta kuma yana da irin tashi fuska. Fuskar mutum daban, ta akuya daban, fuskar rago daban, fuskar saniya wanda ya sa fuskar shanu daban. Halittun ma fuskokin nasu kowa da irin tashi. Dan ka taba ganin fuskar saniya ne ka iya bambanta ta, ka gane cewa to ga yadda take ga yadda take. Inda baka san yadda take ba, kaga ba za ka tsaya kana tunanin kamar kaza take ko kamar kaza take ba, dan ka taba ganin ta ne. To Allah ba wanda ya taba ganin tashi balantana ya kamanta ga yadda take. To dai kawai kace Allah yana da fuska, to ba ya ce yana da fuska kike dan sai mutun ya kubuta. In ba haka ba to mutun zai fada matsala. To kaga wannan ayar ta tabbatar wa Allah sifa ta fuska. In ka zo karkace zatin Allah, in ka zo karkace yardan Allah, akwai masu cewa yardan Allah kulli shay'un abunnan ibtigha'u minene illa ibtigha'a wajhi Allah ko minene akwai shi a Qur'ani ne wannan ko akwai hadisi ne? Akwai hadisin manzon Allah da yazo yana magana akan ba zan iya kawo hadisin ba ma'anansa dai duk wanda ya yi wani aikin alkhairi dan neman yardan Allah, to Allah zai saka masa da kaza kaza. Akwai hadisi da yawa da suka zo akan wannan, wanda ya yi aikin ibtigha'a wajhi Allah, wanda ya yi kaza dan neman yardan Allah, to Allah zai biya shi da abin nan din shi, Allah zai biya shi da sakamako kaza kaza. Muna da hadisi da yawa, ba zan iya tuno wani hadisi ba cikin gaggawa da yake da wannan ma'anan ba, amma akwai su da yawa. To in ake maganar ibtigha'a wajhi Allah, ibtigha'a wajhi Allah, domin neman fuskar Allah, haka ya kamata ka fassara. Wasu ma sai su ce domin neman yardan Allah, shi ma wannan waye saka? Waye saka? Domin neman fuskar Allah, haka zaka fassara. Kun gane wannan? To amma me yasa aka ambaci fuska? Saboda fuska, in ka samu fuska to ka samu yarda. Yawa, amma dan karka canza fuska ka ce yarda, amma ita fuska in ka same ta to ka samu yarda. Shi yasa mace take zuwa wajen boka ta ce ni so nake amin maganin fuska, so take amata maganin fuska ta miji, ma'ana ta samu fuskar miji, ma'ana ya zama ya yarda da ita duk abin da ta yi. To shi yasa wasu sai suna ta'abiri da yarda, don wannan kulkushi ne na irin wannan aqidan na tawilin sifofi littattafan da muke karanta na tafsiri galibi. In kana karantawa littattafan tafsiri, manya-manyan littattafai na tafsiri, idan ka tasirantu da su zaka ga haka suke fassara, don su suna tawilin sifofi yawancinsu, irin su Qurtubi, irin su littattafan tafsiri na wa'innan malamai magabata wanda suke ta kan aqidar ash'ari ko aqidar mu'tazila, irin littafin Razi mafatihul ghaib ne ko minan sunan shi ko minan al-kabir, irin littafin alusi shine mafatihul ghaib, irin littafin wannan in kana karantawa zamakshari da yake duk wannan ba akan aqidan suna kan aqida ne ta tawili ko asha'ira ko ka samu kuma suna kan aqidan mu'tazila irin su zamakshari duka zaka samu in sun zo ka irin wa'annan ayoyin tawili suke. To in kana karantawa baka taka tsantsan sai ka kwaso ka zo kana tafsiri kana fassarawa da irin yanda su suke fassarawa, kidan dole idan mutum ba bai da ido ma a aqida sai dai ya rika daukar littafan malamai irin su Imam Su'idi, wannan su zaka ga ahlus sunna ne tsantsa, zaka ga su ba sa tawili ko ka dauki littafsirin Ibn Kathir ko da ire-iren su, zaka ga su ba sa yin tawili suna kawo abun yanda yake. Wa qawluhu ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala, bal yadahu mabsutatani, bal ba haka bane, yadahu hannayensa guda biyu, mabsutatani su biyun a shimfiɗe suke, na suratul ma'ida aya 64. Wannan aya kaga a cikinta akwai tabbatar da mai hannaye guda biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da Allah ya ambaci maganar Yahudawa inda yake cewa qalatul yahudu yadullahi maghlula, Yahudawa suka ce hannun Allah a kuntace take, suna sifata Allah da ruwa, Allah kuma ya tsarkaka daga wannan. Sai Allah ta'ala ya ce gullat aidihim, Allah ya kuntata hannayensu. Wannan addu'a ce ta fatan sharri, shi yasa Yahudawa suka zo sun fi kowa ruwa da dukiya, kuma sun fi kowa tsananin san dukiya, sun fi kowa kwaɗayin dukiya, kwaɗayin su tara dukiya, shi yasa suke tara ta kowace hanya, halal haram ba damuwar su bane, almuhim dai a tara kuɗi. Su a wajen Yahudawa tara kuɗi baka waiwayan halal ne ko haram ne, duk wata hanyar za ta kawo kuɗi kawai ka faɗa da ka, shi yasa suka halatta riba, suka halatta abubuwa da yawa, suka halatta caca, duka liyan da Yahudawa su suke da gidajen caca, gidajen giya, suka halatta riba, suka halatta karuwanci, suka halatta abin nan bude gidajen karuwai. Daga a kasar ku yace ai kasa ce mai yanci, kasa ce mai aiki da laicite, laic ce, dan haka kowa yana da yanci, sai a karuwa ta je ta dauki lasisi a bata permission ta je ta bude gidan zina tana samun kuɗi, kuma in an tashi an batanta sai a ambace ta la micece sunanta, an taba faɗa min sunan su da Faransanci, kamar ma'aikacin kaza kai la, kamar ma'aikaci da sex menene sunanta, la menene, kamar yanzu a ce ma'aikacin kaza, kamar yanzu a ce ma'aikacin professional de sex, ma'ana ma'aikaciyar zina, ita aiki take yadda kai kake aiki a Somayar ana biyan ka, kai kuma kake aiki a kaza, to ita ma ma'aikaciya ce, aiki take ana biyan ta, dan kar ma a ce karuwa a lalata abun. To duk wannan sharrin Yahudawa ne, su bukatar su a tara kuɗi ta kowace hanya, a bude gidajen kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, wannan ita ce sifar Yahudawa, suna tara kuɗi daga duk wata hanya, dukkan ma habba wa dabba. Sannan kuma abu na biyu, ba sa ciyar da dukiyar, neman da suke ido rufe, amma kuma ba sa kuma ciyar da ita a cikin hanyar alkhairi, sun fi kowa ruwa. In kaga Yahudi ya ɗauki kuɗi ya bayar, to ya tura goma ne don ta jawo 20, kar ka yi tsammanin cewa ya bada ne wai don taimako, zai zo maka da fuskar taimako da dariya da dariyar haƙuri, mun zo mu taimake ku, mun zo mun kawo proje wanda za mu taimake ku, mu ɗauki mata mu yi kaza. Abinda yake ƙarƙashin wannan taimakon na bala'i, Allah kaɗai ya san menene, suna da wasu manufofi wani guri da suka sa nan gaba zuwa shekara 20 30 50 jikokin su cimma wannan gurin amma tun daga yanzu za a fara shimfida to sai a zo da proje a ce ana taimaka muku da kuɗi an bude muku wani abu suke so su dasa wanda zai yi tasiri a gaba amma ba wai sun zo bane sun taimaka dan sun tausaya muku ko talauciya muku yawa dan haka bar su taimake ku suna jin tausayinku ba wannan bane ba daka wannan sifa sai ta tabbata akan su gullat aidihi hannayen su sun kuntata Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu bala'in ruwa ma'ana ba ma'ananta anna aidihum mu'allaqatun bi anafihim hannayen su suna rataye an daure su da wuyan su akwai wannan ma'anar izil aghlalu fi anafihim ba irin wannan ake nufi ba a kama hannayen su a hada da wuya a daure abinda ake nufi da gullat aidihim ana nufin ruwa Allah yake wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika kaga wannan ruwa kenan kada ka mai da hannayen ka su zamo a daure a kuntace zuwa ga wuyanka wala tabsutha kullal basti kuma kada ka shimfida hannayen dukkanin shimfidawa ma'ana kai ta israfi da dukiyar kana bannata ta to kame hannu mutum yake ciyarwa kaga wannan ruwa ne kuma ghallun ne lil yadi kunci ne ga hannu zo hannun baya rabuwa da wuyanka baya rabuwa da jikinka balantana ya mika kullun a kuntace yake kaga wannan ruwa kenan shi kuma albastu fi nafaqa da aka ce wala tasutha kullal basti shine israfi kada kai ta israfi kana bannata dukiyar kana yin abubuwa saboda bukata abubuwa na mubah wanda kuma suka wuce bukata wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura zaka zauna a matsayin abun zargi shine maluman za zarge ka mahsura wanda yake yankakke suratul isra ayat 29 yace as-suratu al-furqan yace wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama ibadur rahman sune wanda idan sun ciyar da dukiyoyin su ba sa yin israfi mana ba sa ciyarwa ta wuce iyaka walam yaqturu kun ba sa yin qawro su bayar da abinda baya isa wa kana bayna dhalika qawama sun katance a tsaye tsakankanin wa'annan sifofin guda biyu saka tsakiya suke ciyarwa al-furqan ayat 67 to shi yasa Allah yake gullat aidihi gullat ay an kuntatar da hannayensu sun kuntata marwata ne wasu kace addu'a ce ake musu taro ta abin nan ta da ruwa walu'inu bima qalu kuma Allah ance su da abin da suka faɗa din nan ma'ana Allah ya la'ance su saboda abin da suka yi ne na tauye matsayin Allah suka jingina masa mummunar sifa wanda ita ce ruwa walu'inu bima qalu alla'na ita ce at-tardu wal ib'ad ar-rahmatillahi ta'ala shine nesantarwa daga rahmar Allah to wannan sai nuni zuwa ga munin irin fadar wannan maganar a jinginawa Allah shi yasa Allah ta'ala ya maida musu martani ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ce ba haka bane hannayensa guda biyu a shimfide suke yana ciyarwa yanda yaso suratul maida aya 64 yana ciyarwa yanda yaso dukkanin halittu suna rayuwa ne da falalar Allah subhanahu wataala suna rayuwa ne akan arzikin Allah dukkanin halittu dabbobi ne ɗan adam ne ƙwari ne dukkanin halittu suna rayuwa ne akan arzikin Allah Allah kowane lokaci malala arziki yake dare da rana subhanahu wataala to walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin arziki na sammai da ƙasai na Allah ne suratul munafiquna aya 7 haka duk abinda mutane suke ci abinda halittu suke ci da wanda suke moruwa da shi suke amfanuwa da shi wannan yana daga cikin arzikin Allah da falalarsa shi yasa yace amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa ku bani labari shin wannan da yake arzikta ku idan ya amsa ya arzikin sa ba zai akwai wanda yasa ya kawo muku da arziki a can karshen surar yace kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in mari wani labari idan ruwanku ya wayi gari fakakke ya fake ya rijiya ba ruwa kogi ba ruwa taiku famfo ba ruwa sama ba ruwa waye sai ya zo muku da idaniyar ruwa akwai arzikin Allah kuke ci annan ku ce Allah marwaci ne ku ne marwata gullat aidihim daka halittu gaba daya suna rayuwa ne akan arzikin Allah hadda kafirai wanda makiyan Allah ne zagin Allah suke amma akan arzikin su suke rayuwa bal yadahu mabsutatani ce ba haka bane hannayensa guda biyu shimfidaddu ne yunfiqu kayfa yasha yana cewa wanda ya ga dama sai Allah ya sifata kansa cewa hannayensa guda biyu a shimfida suke sai ya sifata kansa da hannaye cewa yana ciyarwa yanda yaso ba wanda isa ya hana yace Allah dan me zaka bawa ne ko kada ka bawa ne yanzu nan alhaji mai kudi in ya ciro kudi zai ba wani sai a samu wani dan shan miya yace talaka wannan ba iya musu alhaji talaka wannan ba iya musu ka rage sai alhaji ya rage to shi Allah ba wanda isa ya hana shi yayi ba wanda isa ya hana shi muhallu shahid yadahu hannayen Allah guda biyu sai Allah ya sifata kansa da hannaye cewa yana da hannaye guda biyu kamar yadda ya fada a wata aya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sajada ga wanda na halicce shi da hannaye na guda biyu yana nufin annabi adam Allah ya halicci annabi adam da hannayensa amma sauran halittu Allah ya halicce su ne da umurninsa zai ce da su kun fayakun an gane abubuwa sun yi ta kasancewa ne da umarnin Allah amma shi annabi Adam Allah ya halicce shi da hannayensa kaga wannan girmamawa ne ga annabi Adam a tsakankanin halittu cewa Allah ya halicce shi da hannayensa yace wa iblis lima khalaqta bi yadai ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sajada ga wanda na halicce shi da hannayena kaga yace khalaqtu ai wannan ma ya wadatar wanda na halicce shi amma kuma sai ya kara da bi yadayya wannan dan an nuna falala ne an batan yadayya dinnan tashrifi ne ga annabi Adam amma inda Allah ya tsaya abinda ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu ya wadatar ko bai wadatar ba ya wadatar dan Allah ne ya halicci annabi Adam amma amfanin ƙara bi yadayya dan an nuna wani tashrifi ga annabi Adam cewa da hannayensa ya halicce shi kaga wannan sarihun ne fi isbatin yadaini lillah an fito sarari ayar ta fito sarri ta tabbatar wa Allah hannaye amma su ahlud dalal dan bid'a cewa suke al muradu bil yadi bi yadillahi qudratuhu wai abinda ake nufi da hannun Allah ko hannayen Allah kudransa kina in su zo fassarawa lima khalaqtu bi qudrati me yana ka kai sajada ga wanda na halicce shi da kudrata to kaga nan abinda zai mai da musu martani anan sai a ce inda haka abin yake kamar da kuka fassara kenan sai zama annabi Adam baya da bambanci da sauran mutane annabi Adam baya da bambanci da sauran mutane a wajen halitta domin kowa daga cikin halittu da mai Allah ya halicce shi da kudura to in ana nufin khalaqu lima khalaqtu bi yadayya ina nufin bi kudrati kenan ya nuna dukkanin halittu su ma ai da kudratihi ya halicce su da kudurarsa ya halicce su kenan shi ma annabi Adam kenan kuma kunce da kudura Allah ya halicce shi kenan baya da wata maziyya da sauran halitta kaga wannan martani ne a gare su ta wannan fuska sannan fuska ta biyu Allah ya bi yadayya da hannaye na guda biyu ko kuma kun fassara bi kudrati an gane sai kuka fassara da abu daya ai kamata ya zama bi kudratayya da kudura ta guda biyu sai shi ta bi yadayya in kun zo fassara suka ce bi kudratayya da kudura ta guda biyu amma sai kuka ce bi kudrati kudurar Allah biyu ce kun guda daya kudura daya ce kudurar Allah guda daya ce ba kudura biyu bace gare shi daban-daban ba kudura ce guda daya dan Allah subhanahu wataala yana da kudura guda daya ne to wannan sai ya nuni zuwa ga cewa fadin Allah bi yadayya wannan tasmiya da aka yi yana nufin hannaye ne na hakika sai dai yaya kaifiyar take wannan shine abin da ba mu sani ba wannan shine abin da ake fahimta daga lafazin shine ma'anar lafazin kuma shine al-ma'ruf fil hissi Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu da suka keɓanta da shi wanda ba sa yin kamantacciya da na halitta hannayen Allah guda biyu hannaye ne da suka dace da shi wanda ba wanda ya san kaifiyar su sai shi kuma ba kamar hannayen halitta suke ba kamar hannayen halitta suke laysa kamislihi shay ba abin da yake yin kama da Allah to amma su in sun zo sai su korewa Allah hannaye wai dan jin tsoron kada yi kamantacce ne ya da halitta a riyawar su sai su ce wato dan kare kwarkar su kamanta Allah da halitta a riyawar su amma a cikin ayar babu tashbihi babu tashbihi babu tashbihi a cikin ayar me yasa saboda hannayen halitta daban na Allah daban na halitta mun san yanda suke dan mun taba gani na Allah ko ba wanda ya san yanda suke sai shi dan ba wanda ya taba gani kana wannan amma wanda hankalinsa ya gurbace shi yake ganin akai akwai kamantacce ne sai kasa fahimtar maganar Allah amma malaman ilimi al'amarin baya rikice musu idan suka zo za su yi bayani su ce wato hannun Allah fuska ce fuskar Allah ba tare da sun kamanta da na halitta ba kokarin kutsawa kace a dole sai an kore a fassara hannayen da kudura a fassara fuskar da yarda abinnan ko wani abu daban da suka ambata da namta ambata dazu to wannan kuskure ne magabata ba sa yin wannan ba aqidan su bace lokaci yayi zamu tsaya daga nan zamu ci gaba da kawo ayatu sifat zai kawo mana aya ta gaba da zata yi magana akan annafsu da sauran ayatu sifat wanda galibi an bid'an suke fada da su suke kokarin tawilin su ko kore su da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi